Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Ni ne Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokanan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Yau Asabar 7 ga watan Maris shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga baban dauke da kanin labarai.
Kungiyar Taliban ta ce yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin ta da Amurka bata tabo batun shugaban kungiyar a matsayin shugaban da doka ta amince da shi a Afghanistan, tana kuma mai cewa shugaban ya himmantu wurin kafa gwamnatin musulunci bayan rundunar kasashen waje sun gama ayyukansu kuma sun fice a kasar. Yayin da ake tsaka da neman mafita akan yaki da cutar coronavirus a nan Amurka, kuma da shirin fara gudanar da yaki neman zabe, shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da garan bawo na wani babban ma'aikaci a fadar White House. Bayan haka, hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta kaddamar da bukatar tara dala miliyan 621 domin taimakawa yan gudun hijira miliyan 1 da suka arce daga kasar demokaradiyyar jamhuriyar Congo.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne yanzu ku ji irin matakan da hukumomin kasar Kamaru suke dauka bayan samun bullar cutar coronavirus.
Tun a report da aka iso akwai injuna, akwai to abubuwan da aka saka wanda yake kama wannan cuta a jikin mutum.
A Najeriya kuwa shugabannin kungiyoyin addinai ne suka yi kira da dauki matakai don magance matsalar tsaro da ta addabi kasar. Muna tafa da karin bayani sai shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakub Makeri yake gabatarwa. Sannan muna tafa da ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan bari mu fara kawo muku labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Kungiyar Taliban ta ce yarjejeniyar zaman lafiyarta da Amurka ba ta tabo batun shugaban kungiyar a matsayin shugaban da doka ta amince da shi a Afghanistan ba. Tana mai cewa shugaban ya himmantu wurin kafa gwamnatin musulunci bayan rundunar kasashen waje sun gama ayyukan sun fice kasar. Sanarwar Taliban ta bayan nan ta haifar da rashin tabbas ga yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Amurka da Taliban din wanda aka kulla a kasar Qatar a makon da ya gabata. Sanarwar na zuwa wuni guda ne bayan da wata kafar yada labarai a nan Amurka ta ce gwamnatin Amurka ta tattara wasu bayanan sirri cewa kungiyar ta 'yan ta'adda ba ta da niyyar cika alƙawarin da ta yi a yarjejeniyar zaman lafiyar a ranar 29 ga watan Fabrairu. Wata sanarwa da Taliban ta fitar a yau Asabar ta hakikance cewa yayin da shugabanta Mullah Haibatullah Akuzaza yayin da ya kasance babu wani kuma da doka zata ko kuma doka ta amince da shi ya zama shugaba a kasar Afghanistan. Sanarwar ta ce shekaru 19 da aka kwashe ana dauki ba daɗi da dakarun kasashen waje a wannan yakin jihadi karkashin mulkin babban sarkin nasu. Kawo hakan ko bai kawo karshen ayyukan soji, wato da aka kawo karshen ayyukan soji na kasashen waje, kuma hakan bai nuna mulkin nashi ya zo karshe ba. Tana mai nuni da wannan yarjejeniya da suka kulla a makon da ya gabata da Amurka. Mutane biyu sun mutu a jihar Florida sakamakon coronavirus a cewar ma'aikatar kiwon lafiyar jihar da yammacin jiya Juma'a. Ma'aikatar ta ce mutane biyun suna da sun yi balaguro zuwa kasashen waje a cikin wannan lokaci. Hukumomin jihar sun gano wasu mutane biyu da akwai yiwuwar suna dauke da cutar coronavirus a gunduman Broward. Jama'an Amurka sun ce an gano mutane 21 da ke cikin jirgin ruwan yawon shakatawa da ke gabar tekun jihar California dauke da coronavirus, yayin da adadin mutane da suka kamu da cutar a duniya suka kai 100,000. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya faɗa a jiya Juma'a cewa yana aiki tare da hukumomin California yanda za su dauke jirgin ruwan zuwa na yawon shakatawa mai suna Grand Princess zuwa wata tashar da babu hada-hadar mutane domin gudanar da gwaji akan fasinjoji 3,500 da suke cikin jirgin. An gudanar da wani gwaji na farko a kan mutane 49 da ke cikin jirgin bayan da jirgin soji mai saukar ungulu ya sauke kayan da ake gwajin a cikin jirgin ruwan. Hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta kaddamar da bukatar tara dala miliyan 621 domin taimakawa yan gudun hijira miliyan 1 da suka arce daga tashin hankalin demokaradiyyar jamhuriyar Congo zuwa makwabtanta domin tsira da rayuwarsu. lamarin ayyukan taimako a Congo na ci gaba da tabarbarewa da kuma zama mafi muni da dadewa a nahiyar Afirka. Kwarin gwiwar da aka samu na kwanciyar hankali lamarin da yanzu ya canja. Lamarin da ake ciki a yankin gabashin kasar yayi matukar muni. Hukumar ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce lamarin tsaro da ayyukan taimako na ƙara tabarbarewa. Mai magana da yawun hukumar ƴan gudun hijira Baba Baloch ya ce dubban sabbin ƴan gudun hijira suna arkewa kan iyakokin kasar domin kaucewa rikicin fadar ƴan bindiga da kuma tashin hankali tsakanin unguwanni.
Since the beginning of 2019, we have seen around.
Yace tun daga farkon shekarar 2019 mun samu kimanin ƴan gudun hijira 100 da suke neman mafaka a kasashe makwabta. Wasu 40 a cikin watanni uku da suka shude sun fara shigowa ne tun daga cikin watan Disamba.
Madalla, kafin mu kawo muku ci gaban labaran duniya, bari mu duba taskar rahotanninmu, inda a karon farko gwamnatin kamar ta sanar da cewa an samu bullar cutar coronavirus a cikin kasar. Cutar da ta samo asali ne daga kasar China da take ta yaduwa a fadin duniya. Kasar da ta zama ta 90 a cikin jerin kasashen duniya da aka samu bullar cutar. Ministan lafiyar kasar ya ce wanda aka gano yana dauke da cutar dan kasan Faransa ne da ya shigo ta filin jirgin saman Yaounde inda tuni aka killace shi a wani asibiti dake babban birnin kasar. Muhammad Awal Garba gare ka.
Sai da dazunan kuma an sake samu wata mace guda ɗaya tilo mai dauke da cutar ta coronavirus wanda suka yi mu'amala da dan kasan Faransa tare. Ministan cikin jawabin da ya yi wa manema labarai a Benin Idwala yace
la fiche qu'il a dû remplir lorsqu'il a
yace da mace sai labarin shigowar wannan mutumin amma sun bi shi ne sannu a hankali da musu samu an da yake kana ana ci gaba da binciken gwagwab ko zakulo waɗanda ya yi mu'amala da su a kasar Kamaru. Jiran ministan ya bada wata lamba na kota kwana 1-5-0 duk mai dauke da wannan cutar sai kokari ya kira wannan lamba cikin gaggawa domin a bashi kulawa jami'in hulɗa da jama'a na hukumar lafiya na kasar Kamaru. Alhaji Mamadou Djibo ya yi mun karin haske.
Asalin kowa ne a wannan magana in haka gaskiya ne yanzu ma haka muna nan a cikin shanin bincike. An samu wato wani bafaranshe wanda ya taso ya zo daga kasar Faransa an kama wannan cutar coronavirus a jikin shi. Ka san cewa gwamnati ta dauki tsaro, gwamnati ta dauki matakai tun airport inda anka iso akwai injuna, akwai su abubuwan da aka saka wanda yake kama wannan cuta a jikin mutum.
Gwamnatin kasar ta sanya waɗansu na'urori na tantance masu shiga kasar ta Kamaru a tashan jirgin sama na Benin Yaounde da kuma na Douala wanda kasar Koriya ta Kudu ta bawa kasar kyauta. Na yi hira da Malam Bulaji ga naune Bajiyau ba.
Ministan lafiya da shi da gwamnan Douala duk sun tafi airport sun sassaka waɗannan mashukan duk waɗannan ayyukan din sun saka su gabaki daya. Mutanen kasan Koreyan su suka ba ma Kamaru wannan afaren din suka sassaka sun saka birnin Yaounde da birnin Douala. Mun gan su gabaki daya da suka saka.
Dr. Adamu Kasim likita ne a babban asibitin birnin Yaounde ya mini karin hake kan yanda za a yi a kare kai daga kamuwa da wannan cutar ta coronavirus.
Coronavirus da kuke jin nan ba virus ne, kwaron nan ba kwaro bane da yake nan yanzu. Shi wannan kwaro ido bai gane shi sai ake kiran shi virus, wato virus ido ba zai gani ba. Microscope ma da muke duba jini a laboratory ko a gurin duk da muke duba jini da su fitsari ba zai gani ba. Sai electronic microscope wato wanda yake ganin kwari wanda suke nan kanana da ido bai gane. Wannan kwari suna nan ba wai ba su nan bane, suna nan a jikin dabbobi ba yau ba. Suna kawo ma dabbobi, suna samun mura, suna samun zazzabi da kanana-kanana abu. Amma da sabon abin da ya fito yanzu shine ake kira novel coronavirus. Ana kiran shi novel coronavirus 19 nan, wato shi farin shi a jikin kule, a jikin ragumi, ana fara samun wa'annan farin din. Daga nan ne ya fita ya taba mutane.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Muhammad Awal Garba, yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
yayin da ake saka da neman mafita a yaki da ake yi da cutar coronavirus da kuma shirin fara gudanar da yakin neman zabe. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da garin bawul na wani babban ma'aikaci a fadar White House dan majalisar wakilai daga jihar North Carolina Mark Meadow. Yanzu shine sabon shugaban ma'aikata a fadar White House da ya mai gurbin Mulvaney wanda ya yi aiki a matsayin naucin gadi tsawon shekara guda. Shugaban da ya sanar da wannan sauyin a wani sakon Twitter a jiya Juma'a ya ce Mulvaney ya zama shine zai zama wakilin Amurka na musamman a North Ireland. Meadow da ya zama dan majalisar wakilai sau hudu ya kasance mai goyon bayan Trump kuma shine ya mara Trump baya a shari'ar da aka yi na tsige shi a majalisar wakilai. Trump ya faɗa a wani sakon Twitter yana cewa ya dade da sanin Mark kana alaka tsakanin su kuma na da matukar inganci. Daga ƙarshe jama'a a Afghanistan sun ce an kashe akalla mutane 32 kuma aka raunata wasu 60 bayan da wasu 'yan bandiga suka buɗe wuta a wajen wani taro wanda ya samu halartar manyan 'yan siyasa bangaren 'yan adawa a Kabul. Shaidu sun ce maharan sun buɗe wuta ne a daidai lokacin da tsohon mataimakin shugaban ƙasar Kalim Khalil yake gabatar da jawabinsa a wajen taron. An shirya taron ne domin tunawa da mutuwar wani fitaccen ɗan siyasa kabila Hazara na ɓangaren 'yan shi'a marasa rinjaye. Taron wanda ake nuna shi kai tsaye a talbijin ya nuna lokacin da Khalil ke jawabi wanda ya arce yana neman mafaka tare da wasu jama'a a lokacin da maharan suka bude wuta daga wani gini da ake kan ginawa. Rahotanni sun ce daga cikin waɗanda suka mutu har da mata da ƙananan yara. An kuma nuna fargaba mai yuwar adadin waɗanda suka mutu zai karu sai dai ma'aikatar cikin gida Afghanistan ta ce jami'an tsaro na ƙasar sun yi artabu da 'yan bandigan kuma sun kashe su.
To madalla gai da Babu Yakub Bankeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da matsalar tsaro take ci gaba da ƙara taɓarɓarewa a Najeriya wanda da wuya a wayi gari baka ji an ce an kai hari ko an sace wani ba, a wata sanarwar bayan taro da gwamnonin Arewa maso gabashin ƙasar suka yi a makon da ya gabata, sun buƙaci gwamnatin ƙasar da ta ɗauki matakan kare al'umma musamman mutanen yankin jihohinsu da matsalar Boko Haram da satar mutane ta addabe su. Suma shugabannin ƙungiyoyin addinai sun yi kira da a ɗauki matakai don magance wannan matsalar. Ibrahim Abdulaziz Gareka.
Tuni wasu jihohi a Najeriya suka kaddamar da rundunoni na musamman domin yaƙi da ɓata gari ga masana irinsu ASP Yakubu Sule da ke zama tsohon jami'in tsaro ya ce dole gwamnatocin jihohi su tayi tsaye su mara wa 'yan sa kai domin magance wannan matsalar.
Abdulaziz, idan ka duba Najeriya ta munce yau ta gurbace, in ka zauna ka ce za ka yi rilaye ga baki ɗaya a kan jami'an tsaro ɗin to ban na tabbatar ma za ka kwan ciki, to yanzu ba ga shi ba a cikin da muke kwana. Amma idan once community ta yarda ta amincewa kanta cewar za ta yi protecting interest nata.
Kamar da sauran 'yan Najeriya su ma ƙungiyoyin addini sun bi sahu na kira ga shugaba Buhari ne ya yi garan bawul ga hukumomi da ma shugabannin tsaron ƙasar ko a samun kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Masar Abraham Stephen Dabi Mamza, babban limamin cocin Katolika kuma shugaban ƙungiyar Kiristoci ta Najeriya kan a jihar Adamawa, ya bayyana abubuwan ma da ke faruwa da abun takaici.
Abubuwan fa sun yi yawa yanzu musamman a nan Arewa mafi gabas. Magana garkuwa da mutane kam abu ne wanda yake faruwa a kowane lokaci. Ya nuna kenan cewa fa gaskiya kamar gwamnati kamar abun da yake faruwa ya fi karfi gwamnati. Ba mu san kowane mataki ne ya kamata a yi a yanzu din nan ba. Muna addu'a kowane lokaci, muna fata cewa za a yi nasara kan waɗannan matsaloli, amma duk da haka fa babu. To shi ya sa zo dewa ana kira shugaban kasa da babban murya cewa ya yi kukuri mana ya ci canza wa shugabanni na jami'an tsaro na kasan nan, watakila za a iya samu soki fiye da abubuwan da muna fuskanta a yanzu.
Sheko Sheikh Abdullahi Balalau, shugaban ƙungiyar Izala a Najeriya, ya ce fa akwai buƙatar katun tanazu domin magance matsalar tsaron.
Wajibi ne in kana shugaba ka kare al'ummarka da waɗanda suke ƙarƙashinka baka kulawa da kowa irin addini suke kai dai a matsayin ka na shugaba ko dai shugaban ne ya zama musulmi ko ba musulmi ba kasan ne ta hada musulmai da wanda ba musulmi ba to hakkin kare su kuma yana wuyarka wajibi ne ka ji tsoron Allah a matsayin ka na shugaba ka bada abin da ya kamata sannan harkan tsaro ba harka bace da ake siyasantar da shi galibi zaka samu ire-iren wayannan abubuwa musamman kasa ce da ake harkar siyasa wasu suna Allah Allah abin ya tabarbare ya lalace saboda su yi amfani da shi don siyasantar da shi a ce wani ya kasa ko jam'iyya kaza ta kasa da take jagoranci mu kawo canji ai ga tsaro wasu ma za su hada baki a je ayi barna ayi duk abin da ake yi saboda siyasa masu irin wannan fa su ji tsoron Allah harkar tsaro da jagoranci babu siyasa a ciki kowa na da haƙƙi kowa dan wannan ƙasa ne don haka idan aka hada kai da kai kawai don a cewa ne ya kasa to kai din ran da aka ce ya kasa Allah ya baka kai ma sai Allah ya jarabe ka
Sheikh Abdullahi Balalau kenan da ke ma zama shugaban kungiyar Izala a Najeriya kuma koma da menene fatan talaka shine Allah ka kwashin wannan matsala da ke hana jama'a bacci Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
Madalla gaida Ibrahim Abdul Aziz da wannan rahoton har yanzu dai muna a Najeriya inda a cikin makon da ke karewa wata dambarwa ta barke a cikin jami'ar APC mai mulkin kasar wanda wasu suka shigar da kara suna kalubalantar shugabancin Adams Oshumale yayin da wata kotu a Abuja ta dakatar da shi har sai an gama shari'a kafin wata babbar kotu a jihar Kano ta jingina hukuncin daga Abuja ga rahoton da Nasiru Adamu Al-Hikaya ya aika mana
zuwa ƙarshen makon nan hedkwatar APC mai mulki a Najeriya da ke Abuja na ci gaba da kasancewa a rufe ƙarƙashin gagarumin tsaro daga jami'an 'yan sanda wannan na faruwa ne bayan hukuncin kotun birnin Abuja da ya umarci shugaban jam'iyyar Adams Oshumale ya koma gefe har sai an kammala sauraron ƙarar neman kwaɓe shi daga mulki ba mamaki hukuncin kotun tarayya a Kano da ya mara wa barin Oshumale baya ya zauna a gado bai yi tasiri ba lawyer mai zaman kansa barista Ibrahim Bello ya ce ƙarar ta biyu tamkar keta haddin kotu ne
kuma an akwai abin da abuse of process an hana irin wannan al'amari yanda ainihin wani zai tashi ya je shiga da ƙara wannan kotu ta shiga da ƙara an san cewa bai kamata a shiga da wannan ƙaran ba saboda zaba yana kawo barbatinci akan yanayin shiga da duk abubuwan namu na wato ƙara wanda ke ma'aikatan shari'a suna kallon dirin abin da ake yi irin wannan abubuwan ke kawo zargi yake kawo a dangi kalubalantar da ainihin tuhuman wato ma shari'a saboda mene an san ga abin da ya kamata sai a je a yi san rai don a bata wani hakkin namu na shari'a
a bangaren masu kara a Abuja mukaddashin sakataren jam'iyyar Victor Giadum ne ya cancanci zama mai rikon kwarriyar jam'iyyar har sai an kammala shari'a inda Oshumale da aka dakatar ta hannun sakataren labaru Lanre Isa Onilu ya sanar da naɗa waziri Bulama daga Borno a matsayin sakatare mataimakin shugaban jam'iyyar na Arewa maso gabas Mustapha Salihu da ke kan gaba a shari'ar ya ce Oshumale ya ɗau matakin cike gurabe ta fargar jaji ne bayan an dakatar da shi daga mulki
babu wani wanda ba lukin da zai zo ya ce zai mana wani kawo wani bita da kulli wanda za mu mu bishi mu ta fada kamar mahaukata mu bata jami'an mu ba za mu yarda ba don haka abinda suka yi nan bai baya kan doka kuma ina ga wa jama'a kar ma wasu ne saurare su akan magana cewa an yi replacement me yasa an yi replacement yasa tuntuni ba da announcement na wajen gwamnati sai da an ce an kore ka yau kaga wannan babu ne wanda hankali zai kama ba to ayin abubuwan nan ne yasa kaga cewa ba ya iya biyar da mulki yanda zai sa jami'a da ci gaba kullum ana ci baya ana samun matsaloli
sakataren walwalar jam'iyyar Ibrahim Masari da ke mara wa Oshumale baya ya ce da hannunsu aka rufe hedkwatar jam'iyyar don hana tarzoma
ba amfani idan aka ce shugaban jam'iyya na ƙasa ba zai je ofis din shi ba to mu in mun yi da za mu yi aiki ba shi ne shugaban mu shi ne abokin aikin mu sai muka ce ma inspector general of police mafi a ala shi ne ya rufe ofishin jam'iyya har sai an warware wannan takaddama da ke tsakani wanda insha Allah ba da tsaya ba za a warware ta in Allah ya yarda
abin da ke nuna ta'azzarar lamarin shi ne kiran da su Ibrahim Masari suka yi wa shugaba Buhari ya sa baki
kira ga mai girma shugaban ƙasar tarayyar Najeriya da ya shiga ya sa baki ga wannan barura kada wannan 'yan tsararren mutane su zo su rufe jam'iyyar APC.
Shin Oshumale zai kai labari ko kuwa a yanayi mai sarƙaƙiya ne tsohon shugaban jam'iyyar John Odige Oyegun ya da ƙwallon mangoro. Nasiru Adamu Al-Hikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Nasiru Adamu Al-Hikaya da wannan rahoton. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yaku makiri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai duba irin matakai da hukumomin kiyaye hatsarin ababen hawa za su iya dauka domin daƙile mummunan cutar coronavirus da ta addabi duniya. A wasu kasashe da cutar ta yi tsamari, hukumomin sun hana tarukan jama'a a wani mataki na kariya. Haka zalika a kasashe irin namu suna daukan matakan gwajin lafiya akan iyakoki musamman tashoshin jiragen sama. Kamar yadda ake maka mutane da yawa a cikin motoci a kasashen mu. Dalilin kenan da yasa na tuntubi Alhaji Bello Babura, tsohon shugaban hukumar VIO a jihar Kano. Ko shin akwai wata rawa da hukumomin kiyaye hatsarin ababen hawa za su iya takawa a wannan yunkuri na dakile yaduwan wannan annoba? Sai ya ce,
shiga da gaggawa ta hanyar shakar iska da juna kamar a fahimci mutane dai. To idan za a sake za a kokarin an rage cunkoson mutane a motoci musamman na fasinja, ina ganin za a taimaka kwarai da gaske. Kuma har ila yau gwamnati za ta kara gusawa gaba a ce akwai suna ko wata dama ta yin bincike na takaitaccen bincike mai sauki. Ina ganin a sa jami'ai na lafiya a tashoshi na mota kafin mutum shiga mota inda za a duba shi in akwai bincike mai sauki. Ina ganin za a iya haka.
Na ce ina ganin an fi maida hankali ta wurin wato misali tashoshin jirgin sama saboda ana ganin kaman matafiya da suke zuwa da jirgi daga kasashen ketare su ne aka fi maida hankali, amma kuma talakawa su kuma suna bi kan iyakoki da sauransu. Ba ka ganin akwai bukatar a duba ta bangarori duka?
Za a yi ongoing ko ta abinan boda masu shigowa masu tsaya da kuma masu tafiya ma daga gari zuwa gari, duk hanya ce ta yadda za a samu damar da za a iya yin wani abu don kare bazuwar cutar. Don saboda wanda duk kowa da ya sauka a jirgi ai mota zai nema ya shiga watakila. Kuma kamar yadda kake faɗa baki masu shigowa daga waje ba san da na shigo ba, idan da damar za a samu kawo bincike mai sauki a kan bodojin ba zai taimaka masu ƙarin gaske. Kamar yadda ya ce kuma ni a fahimta ta ce sace take shiga da gaggawa idan akwai sha-sha. Idan na ga yawancin wanda ake nuna a cikin talabijin suna yawo suna sa wani abu a hancinsu suna kariya, to wani ke tsammanin wannan yana nuna cewa cuta ce mai shiga jiki da gaggawa ta hanyar shakar numfashin juna. Don ku haka ne ya kamata ya ce an ƙoƙarin rage cunkoso a ababen hawa da kuma ƙoƙarin tabbatar da cewa akwai wata dama ta ɗan bincike mai sauƙi a duk lokacin da aka zo za a shiga mota ta tafiya ta fasinja.
To kamar yadda muka sani galibin motocinmu da suke ɗaukan mutane fiye da adadin da ya kamata a ce sun ɗauka, fasinja idan zai yi magana bai cika samun masu goyon bayansa ba, haka zalika shi direban ma yana iya ce ma za ka hau mota baka sauka. To a wannan yanayin kana ganin za a iya samun sauyin al'amura su fasinjoji su nemi haƙƙinsu sosai?
Matuƙa da gaske tana magana ta abin nan ta faɗakarwa. Idan gwamnati za ta dukuma kan faɗa kawar da mutane da abubuwan da ke kawo cutar nan, to mutane za su kiyaye su kansu direbobin ai suna son lafiyarsu. In sun san haka an ce musu kada su yi cusa mutane cunkoso su cusa mutane a motar fiye da kima za ba su yi ba, za su saurara. Kuma ga majami'ai na abin nan na kan hanya dogaran hanya daga VIO suna nan, Aero Safety suna nan da sauransu, duk wannan mutane ne wanda suke cikin tabbatar da cewa ba dauki mutane an cuta su a mota kamar yadda abin da ke faruwa yanzu ba. Sun kasan mutane fiye da kima da yadda aka tsara mota ta dauka. In aka samu mota ta zai taimaka wajen rage yaduwar wannan cuta.
To a matakin gaggawa kana ganin akwai bukatar irin waɗannan ma'aikata a ba su wani horo wanda za su iya binciken kamar yadda waɗanda suke a airport suke iya gwaji, su kuma waɗanda suke ayyuka suna kula da fasinjoji na mota ko kan iyaka ne ko ma cikin gari ne za su iya yin wannan abu? Kana ganin akwai bukatar a ba su wani horo irin haka?
Matuƙa akwai abin nan, akwai muhimmanci idan za a samu wannan horon a ba su horo yadda za su tabbatar da mutane mutane da suke da wannan abuwa cuta ba su cakuɗe da mutane ba sai ba su wannan horo matukar gaske kuma kamar da nake ganin shi faruwa a cikin airport din an zo binciken ba ne bincike mai wahala ba su ma in an koya musu zo su fita su ban tarama irin su majami'an dogaren hanya irin su road safety suna da dokoki a cikin da nasu ne kuma ɗaukan dai ma'aikata wanda suke da tsoro ne wajen harkar aiki lafiya saboda kan ai haka yana ganin laifin wata wata
A nan ne kuma za mu datsa haya a wannan shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu inda bakon namu zai tabo abubuwa da dama akan batun kare hatsira a Najeriya. Yanzu a madadin shi bakon namu Alhaji Bello Babura da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili wanda ya hada mana sautin shirin. Baba Yakub Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To madalla gaida baba Yakubu yanzu sai ra'ayoyin da kuka aika mana ta hanyar email sakonmu na farko ya fito ne daga Aminu Fuel baban Yusra Maradin Niger inda yace wannan hukunci da shugaban kasar Niger yayi bai daidai ba ya kamata a ce koda sun dawo da kudin kuma a hukunta su a kwace duk abin da suka mallaka kana a yanke musu hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 20 sai sakonmu na gaba ya fito daga Muhammad Mikaset Cross Kawa a Maiduguri jihar Borno inda yace gaskiya matakin da shugaban Cote d'Ivoire ya dauka na janyuwa daga neman yin tazarci hakan abin ayaba ne matuka da fatan Alpha Conde na Guinea zai yi koyi da shi sai sakon hadin guwa da ya fito daga Alhaji Umar Foreba da Adam A Adam suka ce salam biyoye Hausa ci gaba da yaduwar da cutar coronavirus ke yi a kasashen duniya abin yana neman ya gagaru kwandila addu'a kurum ita ce mafita Allah ya kawo mana sauki sai sakon Usman Shitu Mahuta inda yace assalamu alaikum biyoye Hausa muna goyen bayan matakin da gwamnatin jihar Kano ta dauka na hana bara ta yara kanana almajirai a fadin jihar babu shakka wannan mataki yayi daidai domin kuwa bara ba addini bace kuma babu abin da take jawo mana sai wulakanci da kaskanci daga yan kudu a fatan sauran gwamnatin arewa za su bi sahun gwamnatin Kano wajen hana bara baki daya a fadin arewacin Najeriya sai sakon hadin guya da ya fito daga Gwani mai bulo da Masar da kaka Alhaji Bukar da Masar inda suka ce dan Allah ku ba mu dama mu jinjina wa daukacin ma'aikatan biyoye Hausa su sarau da suke takawa wajen ba wa matasa damar tofa albarkacin bakunan su kan abin da yake ci musu tuwa a kwarya sai sakon mu na karshe ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau inda yace hakika yau saura sati daya chief a gudanar da zaben cike gurbi a dan majalisar tarayya mai wakil ta kananan hukumar Rajau da magama da ke a nan jihar Mutane fatan mu shine ayi zabe lafiya da fatan kuma jama'a mu yi amfani da ƙuri'un mu yadda ya dace wajen yiwa kanmu alƙalanci da kanmu to madalla kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karan a takaice
kungiyar Taliban ta ce yarjejeniyar zaman lafiya ta da Amurka ba ta tabo batun shugaban kungiyar a matsayin shugaban da doka ta amince da shi a Afghanistan ba tana mai cewar shugaban ya himmantu urin kafa gwamnatin musulunci yana wato bayan rundunar kasashen waje sun gaba ayyukan su kuma sun fice a kasar sanarwar Taliban ta bayan nan ya ta haifar da rashin tabbas ga yarjejeniyar zaman lafiya da suka kula da Amurka a kasar Qatar a makon da ya gabata mutane biyu sun mutu a jihar Florida sakamakon coronavirus a cewar ma'aikatar kiwon lafiyar jihar da yammacin jiya Juma'a ma'aikatar ta ce mutane biyu kuma sun wato mutane biyu sun yi balaguro zuwa kasashen waje a wannan lokaci
to da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima idan Allah ya kai mu yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin sai Hailu Hail da ya bada umarni da injiniyan mu na yau Nick Muhammad Hafiz wa balle ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
Facebook.